نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنا مهل ارتاونا مسلاتي من ياد قنانا مزاد ماتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يندى liman da kuma Dr. Ibrahim Dasina suka gabatar kuma suka fara bude magana su da shi, wato godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya kaddara sake saduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan rana ta Alhamis, yau muna 1 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1444, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2023. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tattara mu da ranmu da lafiyar mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata na Ramadan mai albarka. Ba karaman ni'ima bace Ubangiji subhanahu wataala ya jinkirta wa bawansa na wani dan lokaci domin ya ƙara wani abu na biyayya gare shi da bauta masa, ya kuma samu damar tuba daga abin da yayi na laifuffuka. Wannan ni'ima ce da babu wanda zai iya yi maka irinta sai Allah subhanahu wataala. Koyaya Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara maka lokaci a rayuwarka, ya baka dama a cikin wannan lokacin kari bace shi wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala da masa da'a, kari bace wannan lokacin wajen tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da neman afuwarsa da yafiyarsa akan abubuwan da kai. Babu shakka wannan gagarumin ni'ima ce da babu irinta. Haka muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala godiya mara iyaka da ya bar mu da ranmu da lafiyar mu har muka ƙara ganin wannan wata mai albarka. Muka zanto ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wannan wata, su yi azumi, su sauran ibadu da suke cikin wannan wata masu girma. Kamar yadda koyaushe malamai suke faɗa, shi ne wannan wata wata ne na Alƙur'ani, wata ne da yake da alaƙa da Alƙur'ani, alaƙa ƙarfa tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara saukar da shi wannan Alqur'ani. Kamar yadda aka sani, an fara saukar da shi a dunkule, a jumlace, kamar yadda ya zo cikin athar na Abdullahi dan Abbas a Baitul Izza a sama ta farko a daren Lailatul Qadri. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci haka, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Allah ya fara saukar da Alqur'ani a dunkule, a tattare, jumlatan wahida a cikin Baitul Izza a sama ta farko. Daga nan kuma Ubangiji subhanahu wataala ya fara saukar da ayoyinsa 5 na farko a cikin wannan wata na Ramadan, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bautar Allah a gharu Hira. Allah ya saukar masa da ayoyin farko, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tun daga wannan lokacin Ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da saukar da Alqur'ani ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a munasabobi daban-daban, kowace munasaba gurgurdan buƙatar da ake da ita, domin Allah subhanahu wataala ya dasa wannan Alqur'ani a zukatan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sannan kuma su samu damar aiki da abinda Allah yake saukarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallama na ayoyin Alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance alaƙarsa da Alqur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfin gaske, saboda zamantowarsa wata da Allah ya fara saukar masa da Alqur'ani a ciki, shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an. hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Yazanto duk wato kowane wata da zai zo irin wannan na Ramadan, Jibril yana saukowa, kamar yadda yazo cikin hadisin Fatima radiyallahu ta'ala anha, yana saukowa yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bita al-Qur'ani, suna bitar al-Qur'ani tare da shi har yazanto shekarar sa ta ƙarshe, wanda daga ita Allah ya karbi ransa Ramadan da yayi na ƙarshe a rayuwarsa. Jibril yazo masa sau biyu a wannan shekarar domin su yi bitar al-Qur'ani. Hakanan sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam alaƙar ta zamo da al-Qur'ani alaƙa ce mai ƙarfi, musamman abin da ya shafi qiyamul layl, tsayuwar dare a cikin wannan wata. Nabi yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saboda haka mutum zai samu gafara har rubi biyu na zanubansa a cikin wannan wata, yayin da ya qiyamul layl a cikin wannan wata, da karanta alqur'ani, da tsayuwa, da hana ido bacci, Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa. Hakanan idan yayi dace ya samu tsayuwar dare a lailatul qadri, daren lailatul qadri, nan ma za a sake masa wannan gafara. Haka duk wanda ya samu waɗannan damammaki guda biyu, babu shakka wanda ya ci ribar da babu kamarta, ya samu gafara irin wannan har sau biyu a wata ɗaya. To haka sahabbai suka dage wajen qiyamul layl har lokacin da Sayyidina Umar a lokacin halifancinsa ya tattara su a bayan Ubay ibn Ka'ab da Tamim ad-Dari, suka ci gaba da jan su sallar tarawih. To haka nan za mu ga magabata na kwarai duka haka suka kasance alaƙar al-Qur'ani a wannan wata alaƙa ce mai ƙarfi kwarai da gaske, suna barin duk wani abu nasu idan wannan wata ya zo su rungumi al-Qur'ani wajen karanta shi da tilawarsa da nazari a cikinsa da tintintini a cikin ma'anarsa da kuma tsayuwar dare da karanta shi. Mun ji cewa Imamu Malik ibn Anas, Imamu Daril Hijira alaihi rahmatullah, duk da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa ƙaunar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yadda ya bada rayuwarsa kacokan wajen karantar da al'umma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zanto idan watan Ramadan ya zo sai ya ajiye abinda duk ya shafi hadisi, sai ya rungumi al-Qur'ani ya ma ƙaurace wa ko duk sauran ɗaliban ilimi, ya rungumi al-Qur'ani ita tilawarsa, ba don kuma ba saboda irin wannan ƙaƙƙarfar alaƙar da take tsakanin al-Qur'ani da wannan wata mai albarka na Ramadan. Abdurrazzaq Sana'ani yake ce mana Sufyan al-Thawri, malaminsa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah, ya kasance idan Ramadan ya zo taraka jami'a al-ibada, taraka jami'a al-ibada wa aqbala ala tilawati al-Qur'ani min al-mushaf, zai bar dukkan wani nau'i na ibada ya koma ya rungumi al-Qur'ani kadai yayi ta karatunsa, wato gaba ɗaya zai ba da lokacinsa da damar da yake da ita wajen karanta al-Qur'ani da tintintini a cikinsa. Yake cewa ya ji malaminsa ko ya malaminsa Zubayd ibn al-Haris ibn Abdulkarim al-Yami al-Kufi, ɗaya daga cikin malamansa, ya ce ya kasance idan Ramadan ya zo ahdara al-masahif sannan wa ahdara jami'a ashabihi ilai, sai ya sa a kawo masa Qur'anai, tattara Qur'anai, sannan kuma ya ce duka almajiran su tattaru, kowa ya ɗauki al-Qur'ani a yi ta bita a yi ta karatu. Wannan shi yake nuna maka yadda wannan wata da alaƙarsa da al-Qur'ani take da ƙarfi a gurin magabata, suna barin duk wani abu nasu komai muhimmancinsa su rungumi al-Qur'ani, ba don kuma saboda abubuwan da al-Qur'ani ya ƙunsa na wa'azi da jan hankali da tunatarwa, baya ga ayoyi masu ban mamaki da suke cike da shi. da yake cike da su har ma wasu daga cikin magabata suna mamakin a ce mutum yana da Qur'ani a kansa ya hadace Al-Qur'ani amma yake da lokacin bacci maimakon ya tsaya ya ba da lokacinsa wajen karanta Al-Qur'ani nan da tintintini cikin ayoyinsa amma ya koma ya buge da bacci Wuhayb ibn al-Ward daga cikin malamanmu na hadisi yake cewa an tambaye wani mutum makarancin Al-Qur'ani cewa me yasa kake da karancin bacci wato baka cika bacci ba sai yake cewa inna ajaib al-Qur'ani atarna nawbi yake cewa ai abubuwan ban mamaki da suke kunshe cikin Al-Qur'ani su suka tafiyar min da bacci na ma'ana abinda yake karantawa yake gani yake fahimta na Al-Qur'ani ba su ba shi damar yin bacci ba saboda kullun yana tare da shi Ahmad ibn Abi al-Hawari daga cikin magabata ne yake cewa yakan karanta Al-Qur'ani sannan yayin nazari cikin ayoyin Al-Qur'ani ɗaya bayan ɗaya sai an hankalinsa ya dima wuce ya rika mamakin mahaddata Al-Qur'ani ta yaya suke iya yin jin dadin bacci ta yaya wani abu na duniya yake iya shagaltar da su alhalin suna karanta maganar Allah suna karanta Al-Qur'ani yake cewa wallahi da sun fahimci abinda suke karantawa na Al-Qur'ani na ayoyin Al-Qur'ani suka fahimce shi haƙiƙanin fahimtarsa suka fahimci haƙƙinsa suka kuma karanta suka ji dadin karatunsa suka ji dadin tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala wajen ganawa da shi yace la zahaba anhumun nawm farahan bima ruziqu da sun daina bacci saboda farin cikin abinda aka azurta su da shi na haddar Al-Qur'ani haka Al-Qur'ani abu ne wanda duk wani bayanin da mutum zai yi sai dai ya dan yi abinda yayi ya dan shafi kan bayanin ya wuce amma bayani ne wanda yake da tsawo muna yi wa Allah godiya da ya sanya wannan ƙasa tamu musulmi na wannan ƙasa alaƙarsu da Al-Qur'ani take da ƙarfi matuƙa da gaske musamman a cikin wannan wata ta yadda za ka ga an tattara komai an aje an ba mu wannan harkar Al-Qur'ani ɗin muhimmanci duk malamai sun rufe duk littattafan da suke karantarwa kowa ya ɗauko Al-Qur'ani an buɗe ana karantawa mutane ana musu bayaninsa wannan abu ne mai asali mai tushe kuma haka ya dace ƙarfafa alaƙar mutane da Al-Qur'ani fiye da yadda suke a kowane lokaci cikin wannan wata saboda ƙarfar alaƙar da Al-Qur'ani yake da ita da wannan wata don haka ka yi wa Allah godiya idan har ka samu kanka cikin waɗanda suke sha'awar halartar guraren da ake karanta Al-Qur'ani ake gudanarsa ake bitar ayoyinsa da ma'anoninsa ka yi wa Allah godiya idan ka tsinci kanka cikin masu sha'awar irin wannan babu shakka ba ƙaramar baiwa ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya maka ba muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan baiwa da ya mana muna kuma roƙonsa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta ga maganganunsa ya ba mu ikon fahimtar su kamar yadda ya dace kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta mu fahimta Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama mana jagora zuwa ga rahamarsa zuwa ga gidan aljanna Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya zama mana mai ceto ranar gobe kiyama laifuffuka da muka yi ko da za mu yi Allah ya yafe mana su kurakurai da gazawa da za mu yi Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa ya yafe mana tuntuban baki ko tuntuban harshe ko mummunar fahimta Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana afuwa a kanta sannan muna ƙara yi wa Allah godiya mara iyaka baya ga abinda aka riga aka aiwatar a wannan ƙasa na zaɓuɓɓuka tun daga zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya har zuwa zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun jiha aka yi aka gama lafiya ba tare da an ga tarnaƙi da tashin hankalin da ake tsammani ba wannan ba ƙaramar ni'ima ba ce Ubangiji ya yi wa wannan ƙasa ta ci gaba da zama lafiya ta ci gaba da dorewa a matsayin kasa guda ɗaya da kullalliya. Babu shakka musulmi a ko ina sun yi ta'addu'a ganin irin yadda abubuwa suka taso da zafi musamman a wasu bangarori. An yi zaton abin zai yi tsanani fiye da yadda aka yi aka gama. To kuma Allah da rahamarsa da lutufinsa an sha addu'ar mu. Aka samu aka yi aka gama lafiya. Ko da an samu wasu ƴan yamutsi nan da can wannan duk ba zai yi sa a ce ba a gama lafiya ba a yadda da ake tsammani. Kuma irin waɗannan ƴan tashe-tashen hankulan ko ba a zaɓe ba ana samun su a ƙasar nan. To aka zo aka yi zaɓe aka gama. Mutane suka ci gaba da suka koma suka ci gaba da harkokin su yau da gobe. Abu shakka wannan ni'ima ce da zamu yi wa Allah godiya. Kuma mu ƙara fahimtar cewa a kullun al'amura suka taso abinda ya kamata bayin Allah su yi shine su koma gare shi. Shi kadai ne wanda zai samu musu mafita ta inda ba sa tsammani. Muna addu'a waɗanda ya zanto su suka lashe wannan zaɓe su aka bayyana a matsayin waɗanda suka ci waɗannan zaɓuɓɓuka waɗanda za su jagoranci wannan ƙasa tsawon shekara huɗu masu zuwa nan gaba. Muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hannayensu. Allah ya ba su ikon yin adalci. Ubangiji ya ba su ikon yin daidai. Allah ya haɗa su da abokan tafiya mashawarta na gari waɗanda za su tuna musu idan sun manta, waɗanda za su taya su idan sun tuna. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu, ya sa musu tausayi da ƙaunar talakawansu a zukatansu, kuma ya kinsa musu tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsu ranar da Allah zai tsayar da su ya ji me suka yi dangane da wannan amana da suka ce sun ji sun gani a ɗora musu. Allah ya sa musu tsoron tsayuwa ga Allah gaban Allah a wannan rana domin su ansa tambayoyin wannan amanar da suka tarye ta da kansu suka ce a ɗora musu za su ɗauka. Mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu haƙuri da juriya wajen yi musu biyayya kan abin da bai saɓa wa Allah ba. Mu ci gaba da yi musu kyakkyawar addu'a su ma kuma suna ci gaba da tausaya mana. Allah ka tausaya mana gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ka daidaita al'amuranmu, ka daidaita al'amuran musulmi a ko'ina ne. A tafsirin mu na bara mun tsaya daga kan aya ta 32 wanda za mu tashi kan aya ta 33, amma duk da haka za mu ɗan dawo baya mu fara da kan aya ta 32 saboda karatun ya fi fitowa sosai. Muna tare da Malam Abubakar Rariya wanda shi zai jagoranci karanta ayoyin da za mu fassara da ikon Allah a wannan zama namu na tsawon kwanaki 27 bi'iznillah. Allah ya sa mu dace. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalika wa man من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لهم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala yace zalika, wannan kuwa haka yake, wa man yu'azzim sha'air Allah, wanda duk ya girmama wuraren bauta bautar Allah ko kuma alamomin bauta na Allah, fa innaha min taqwal qulub, to lalle wannan yana daga cikin taqawar zukata. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, kuna da wata moriya a cikin waɗannan dabbobi ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci ƙayyadajje, wato lokacin da aka yanka su. Suma mahilluha ila albaytil atiq, sannan wurin yankansu shine zuwa daki yantacce wato Ka'aba. Allah subhanahu wataala a baya a cikin ayoyin da suka gabata a wannan sura yayi mana magana abubuwa da dama. Na ƙarshen abin da yayi mana magana akan sa shine ijtinabur rijs min al-awsan. Janibur rijs min al-awsan wa janibu qawl az-zur. Kune san ci kazanta daga ta gumaka, kune san ci kuma magana da take ta ƙarya. Ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu da wannan, sannan ya umarce mu da mu kankare sha'anin tauhidi, mu guji abin da ya shafi shirka, ya bayyana mana hadarin da take yake cikin shirka, hadari wanda yake mai tsananin gaske, mai halakarwa nan take. To shine Allah yake cewa, to wannan abin da Allah ya ambata muku, waɗannan hukunce-hukunce da Ubangiji ya ambata muku, dukansu suna daga cikin ta'zimu sha'irillah, suna daga cikin girmama alamomin bautar Allah. Wa man yu'azzim sha'air Allah, wanda kuma zai girmama alamomin bautar Allah. Daga cikin alamomin bautar Allah akwai dabbobin hadaya da na layya da kuke yankawa. Daga cikin girmama waɗannan dabbobi, tsayawa da kulawa da su tun daga lokacin da ma za ku fitar da kuɗinku ku saye su da tsada, sannan ku kiwata su, ku ba su abinci, ku ba su abin sha, ku kashe musu kuɗi, ku kula da lafiyarsu har lokacin da za ku zo wajen yanka su, sannan ku yanka su, sannan ku raba namansu ko ku ci. To babu shakka duka wannan yana daga cikin girmama alamomin bautar Allah subhanahu wataala. Saboda wannan dabbobi da ake yankawa da sunan hadaya ko ake yankawa da sunan layya, wata alama ce da take nuna risinawar bawa ga Ubangijinsa. Don haka duk wanda ya yi wannan, to ya girmama wani abu da Allah subhanahu wataala ya ce a girmama. Saboda haka zubar da jinin dabba ta hanyar yanka ta ko soke ta a lokacin hadaya ko a lokacin layya, biyayya ce ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, taqawaci wato biyayya ne ga umarnin Allah da gujewa haninsa. Don haka ba wai wani abu ne da ake yi don alfahari ko kuma ake yi don kawai a ga jini yana zuba a ƙasa, da har ake samun wasu saboda bautsarewa da tsaurin ido su riƙa cewa musulmi suna asarar dukiya, ana ta yayyanka dabbobi, kuma ana nuna rashin tausayi ga dabba. Haka kawai a zo ta zubar da jini ba gaira ba dalili, ba a tausaya wa dabba. Sun manta cewa wanda ya umarni da a yanka dabbobin ya fi su tausayi, nesa ba kusa ba. Tausayin Ubangiji ba a kwatanta shi da tausayin wani daga cikin mahaluki. Allah subhanahu wa ta'ala tausayi ya halicci kaso ɗari, kaso ɗaya ne ya saukar a tsakankanin bayinsa. Duk wani tausayi da za ka gani na uwa ga ɗanta ko wani mai tausayi ga abin da yake tausayi, to daga cikin wannan yanki ɗaya ɗin ne. Amma kaso 99 Ubangiji ya bar su domin ya tausaya wa bayinsa ranar gobe kiyama da su. To dan haka Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bi khalqi, ya fi kowa tausayin halittarsa. To shi da ya fi kowa tausayin halittarsa shi ya ce a yanka waɗannan dabbobi. To mutum banza a banza ya zo yana cewa ana zubar da jini haka kawai ba gaira ba dalili, ana nuna rashin tausayi. Kuma sai ka samu shi mai irin wannan maganar zuciyarsa ta ƙeƙashe wajen azabtar da ɗan adam ɗan uwansa, wajen yi wa ɗan adam jinsinsa ƙeta da mugunta, amma kuma yana tausaya wa karensa. To kaga wannan karen ya fi shi daraja, karen ya fi shi daraja, don kare ba zai zama mai azabtar da ɗan uwansa karnuka ba haka kawai ba gaira ba dalili. Kuma kare Allah bai ba shi wata fahimta ba, bai ba shi wani hankali irin wanda ya ba wa ɗan adam ba. To shine Allah subhanahu wa ta'ala anan yace wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, sannan sai yace lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma, sannan kuna da abubuwan amfani, wato kuna da moriya da za ku samu a cikin waɗannan dabbobi. Wato ku alhazai da Allah subhanahu wataala ya umarce ku da ku yanka abin hadayarku, waɗannan dabbobi na ni'ima da Allah subhanahu wataala ya hore muku, daga raƙuma zuwa shanu zuwa ƙananan dabbobi, kuna da abubuwan da kuke mora daga cikin waɗannan dabbobi baya ga hadayar ita kanta. Haka nan kuma da kuke yanka kuna layya, kuna da abubuwan da kuke mora da yawa daga cikin waɗannan dabbobi baya ga yankan da kuke yi musu. Kuna morar abin da suke ɗauke da shi na nono, ku sha nonansu. Haka nan kuna amfani da gashin jikinsu, sawa'un ƙananan dabbobi ne ko manyan dabbobi, kuna amfani da su wajen hawa, kuna amfani da wasu daga cikinsu wajen ɗora kayayyakinku, kamar raƙuma, har zuwa lokacin da za ku yi wani abu da su na bautar Allah. To shi ne Allah yake gaya wa alhazai cewa kuna da moriya da za ku yi da waɗannan dabbobi har lokacin da za ku zo ku sadaukar da dabbobin nan ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda wanda ya mallaki dabba bayan ya mallake ta ta zama tashi, to duk wani amfaninta ya zama nashi, halal ne ya amfana da ita, halal ne ya yanka ya ci namanta in yana da bukata, halal ne ya amfani da gashin jikinta ko fatarta bayan an feɗe ta, an jebe ta ya amfani da fatarta, halal ne gare shi ya hau idan ta hawa ce kamar raƙuma, ya ɗora musu kaya, halal ne gare shi. Duk wani amfanin da yake da bukata ya yi da ita halal ne, amma da zarar ya sanya mata alamar cewa wannan dabbar ya sadaukar da ita ga Allah, hadaya zai yi da ita, wato zai kora a barsa zuwa aikin hajji ko aikin umara, zai yi hadaya da ita. A wancan lokaci sukan sa musu alamomi ma, ɗaura wani takalmi a jikinsu a wuyansu, don duk inda suka shiga a fahimci cewa wannan dabbar mai ita ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala kadai. To yayin da kuka ambaci sadaukarwa ga Allah subhanahu wataala akan waɗannan dabbobi, kuka sa musu alamu, to su kenan sun zama na Allah subhanahu wataala. Saboda haka wasu daga cikin malamai suka fassara fiha ɗin da Allah ya wannan zamiri na fiha cewa yana komawa zuwa ga sha'air. Sha'air da aka ambata a baya malami su yi musu tafsiri guda biyu, kamar yadda watakila a wancan lokaci mun yi bayanin wannan. Wasu suka ce sha'air ana nufin dukkan ibadu, kowace ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta ko ya sunnanta ga musulmi ana ce mata sha'ira. Wasu suka ce sha'air ana nufin waɗannan dabbobi da aka yi musu alama da cewa an yi sadaukar da su ga Allah subhanahu wataala, su ake nufi da sha'air. To idan muka ce dabbobin ake nufi, to za mu ce lakum fiha ay fi hadhihi sha'air fi hadhihi al-budun, waɗannan dabbobi kuna da damar ku yi amfani da su ila ajalin musamma, har zuwa wani lokaci kayyadajje, shine lokacin da kuka ce dabbobin nan kun sadaukar da su ga Allah subhanahu wataala, to a wannan lokacin sun zama mallakar Ubangiji shi kadai, ba ku da iko ku sayar da su ko ku yi kyauta da su. Wasu malamai suka ce ba ku da iko ku yi amfani da su ta kowace fuska sai dai amfani na larura. Akwai wanda ma suka ce kowane irin amfani ba za ku yi da su ba, ba za ku ƙara shan nonansu ba, ba ku ƙara hawansu ba, ba za ku ƙara ɗora musu kaya ba, ballantana kuma a yi zancen sayarwa ko kyautarwa. Wasu suka ce a kuna da damar ku yi amfani da su wajen hawa ko ɗora kaya idan ya zanto akwai buƙatar haka, yayin da mahajjaci ya gaji yana buƙatar abin hawa a cikin halin tafiyarsa, ga kuma raƙuminsa ya sa masa alamar cewa ya sadaukar da shi ga Allah, suka ce anan zai iya hawa. Wasu suka ce in ya hau a yanayin larura, yayin da ya ji ya huta, to ya sauka kai ya ci gaba da kuma more shi. Wasu suka ce a'a, in dai har abin da ba sayarwa ba ne, ba kuma wato kyautarwa bane, ba kuma abin da zai sarayar da wannan dabba bane, to zai iya amfani da shi anan. Suka ce za su yi amfani da shi anan, saboda kaga manafi din fi haɗin idan ya zanto ana nufin dabbobi, to ana maganar amfani da su a irin wannan. In kuma ana nufin duka wasu abubuwa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya shar'anta, to kana da dama ka mori wannan abun ta hanyar neman lada har zuwa lokacin da Allah Subhanahu wa ta'ala zai karɓi ranka, shine ila ajalin musamma. Su kuma wancan idan ka ce dabbobi ila ajalin musamma, shine lokacin da kasa wato ko dai ka riga ka sadaukar da su ga Allah, ko kuma lokacin da aka je wurin yanka su. Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah shi ne yake ya tafi akan cewa sha'air din nan ana nufin duka, wato ana nufin umum, ana nufin hadaya, ana nufin sauran ayyuka gaba daya. Sai yake cewa abin da ya gabata a baya cikin wannan aya, cikin aya da ta gabata, zalika wa man yu'azzim sha'air Allah, wanda yana nuna cewa fi hadin nan ana nufin su sha'air Allah din. Yake cewa duk kuma wani aiki, kullu ma kana min amalin aw makanin ja'alahu Allah 'alaman limanasiki hajj khalqihi idh lam yakhsus min dhalika jalla sana'uhu shay'an fi khabarin wala aql. Don haka fi hadin nan ana nufin dukkan abin da ya riga ya gabata na sha'air Allah, sawa'un murare ne da Allah subhanahu wataala ya ayyana su a matsayin guraren da za a yi bautar Allah, kamar aikin hajji da umara, aiki ne da ake shi a wani wuri inda ba a din ba a nan ba, ko ina duniya ne ba za a yi shi ba. Saboda haka a cikin garin Makka, ma a cikin masallaci mai alfarma, ɗakin Ka'aba, sannan kuma mas'a wurin sa'ayi, sannan kuma in aikin hajji ne tun daga miƙati har zuwa kuma inda za a je a yi tsayawa Arafa har zuwa Mina, har kuma a dawo ga ɗakin Ka'aba domin a yi dawafin hajji. To waɗannan wurare gaba ɗaya ya ce duk suna cikin sha'airullah, duk wurare ne da Allah ya riga ya keɓance su domin bautar Allah, bautar da babu inda za a yi ta sai a nan. Duk inda ake bauta, to ba zai tayu ba a yi wata bautar da wato a yi aikin umara da hajji a wannan wuri, sai dai an je can dole. Sannan lokuta da Allah ya ware don wasu ibadu na musamman, kamar shi kansa aikin hajjin da aka ware masa waɗannan lokuta da ba a yin aikin hajji sai a cikinsu, alhajju ashhurun ma'lumat, watanni ne sanannu. Waɗannan watanni a cikinsu da kwanakin aikin hajjin su ma da suna cikin sha'airullah, suna cikin alamomi na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Yake cewa to waɗannan dukkan waɗannan abubuwa ne da ba zai yiwu ba wani ya iya keɓance wani abu ya ce shi kaɗai ake nufi a nan banda wannan. Don haka a wajen shi Imam al-Tabari ana nufin duka waɗannan abubuwa da suka shafi wuri, suka shafi ayyuka, suka shafi lokuta, dukkansu suna cikin sha'airullah. Shi ne ya ce fa'iza kana zalika kazalik, in haka abin yake, ya ce to fa ma'lumun anna ma'ana qawlihi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ay lakum fi hadhihi sha'air. To abin da ake nufi kenan lakum fiha manafi'u, cikin waɗannan ababen bauta ko alamomin bauta ko wuraren bauta ko lokutan bauta kuna da moriya har zuwa wani lokaci ƙayyadajje. Ya ce to in ya zanto abin da yake sha'air ɗin da kake tare da shi dabbobi ne na hadaya, to fa manafi'uha lakum min hina tamlikuna ila an awjabtumuha hadaya wa budunan. Amfanin da za ku yi waɗannan tun lokacin da kuka mallake su, kuna da damar ku amfana da dabbobinku da kuka mallaka har zuwa lokacin da za ku ce waɗannan dabbobi kun mallakar da su ko kun sanya su su zama dabbobin hadaya, su zama raƙuman hadaya. Wa ma kana minha amakin, in kuma wurare ne, yunsaku lillahi indaha, wuraren da ake yi wa Allah bauta, fa manafi'uha, to amfanin da za ku mora daga waɗannan wurare shi ne at-tijaratu lillahi indaha, ku yi kasuwanci tare da Allah a wannan wurare ta hanyar dawafi da sa'ayi da addu'o'i da salloli da karatun alqur'ani da tasbihi da zikiri da ambaton Allah gaba daya wal amalu biha wal amalu bima amara bihi ila shukhusi anha za ku tayin abinda aka umarce ku yi na ibada a wadannan wurare har lokacin da za ku bar wadannan wurare kaga lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma ajalin musamma in ya zan wuraren ake nufi to shine lokacin da za ku ku gama abinda kuke yi ku bar wadannan wurare za ku mori waɗannan wurare wa ma kana minha awqatan in kuma sha'air din ana nufin lokuta kamar lokaci kamar aikin haji wani aiki ne da yake da lokaci in lokacin bai yi ba waɗannan watannin ba su yi ba za ka iya wato ɗaukan ɗamarar aikin haji ba to in a wannan in ana nufin sha'air ana nufin waɗannan lokuta ne fa an yuta'a Allahu fiha bi'amali a'mali al-hajj shine aiwa Allah da'a a cikin waɗannan lokuta ta hanyar aikin haji wa bi talabil ma'ashi fiha bit tijara to amfanin da ake nufi anan shine kai aikin haji a ciki sannan in kuma kana da harkar kasuwancin ka da kake iya yi a can kana iya kai ka amfana da wannan har zuwa lokacin da zaka yi dawafi ga dakin Allah subhanahu wataala Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya da Imam Muslim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana kora raƙumarsa fa qala rkabha annabi ce ka haura raƙuminka ma ka haura raƙumarka mana ya gan shi yana tafiya a kafa a wata riwayar qad jahadahu al-mashy wato ya jigata a tafiyar da yake to kila ya fito daga wani ƙauye mai nisa sa samu wannan dabbar alamar cewa wannan dabba ce da na sadaukar da ita hadaya ga Allah subhanahu wataala to sai ya koro dabbar ita wannan raƙuma yana tafiya a kafa akwai ruwaya da bata inganta ba cewa yana tafiya yamshi ma hafiyan yana tafiya ba takalmi amma bata inganta ba to amma dai ya wahala annabi ya ganshi yana ta tafiya cikin ayarin matafiya za a tafi haji annabi ya ganshi sai ya ce da shi ka hau dabbar ka mana sai ya ce ya rasulullah innaha badina ya rasulullah dabba ce yana nufin dabba ce da ya riga ya sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala saboda yana ga kamar bai dace ya hauta ba annabi ya saki cewa irkabha waihak kai canka ka hau mana a wata riwayar wailak wailak ya fi tsari akan waihak waihak akwai tausayi wailak wail shine banu a ce bananka ka hauta ya faɗa masa a kara na biyu ko a na uku to yana cewa ka hau shi ko yana cewa a dabba ce da na ba da ita ga Allah annabi shi ka hau ya sake maimaita annabi ce kai canka ka hau yana ganin kamar bai dace ya hau ba to shine malamai suka ce kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya hau ashe kaga abin da ake nufi idan an mallaka su ga Allah subhanahu wataala ba yana nufin ba za a amfana da su ba ga abin da ya shafi hawa domin wasu suna tsanantawa kan cewa ko hawa ba za a yi ba wasu kuma suka ce a za a hau inda larura suka ce shi ma wannan larura ce ta sa annabi ya ce ya hau ganin cewa ga irin yanayin da ya gan shi ya jigata saboda tafiya a kafa sai annabi ya ce ya hau Imam Muslim da Abu Dawud da Nasa'i sun fitar da hadisi daga Abu Zubair an Jabir ibn Abdullah an tambaye shi game da hawa abin hadaya wato dabbar hadaya a hauta sai ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu irkabha bil ma'ruf idha uljita ilaiha hatta tajida zahran ka hauta ta yadda ya kamata ta yadda ya dace wato hawan da ba za ka wahalar da ita ba ko ka cutar da ita idha uljita ilaiha in ya zanto ka matsu wajen sai ka hauta saboda ba ka da wani abin da za ka hau sai ita ila ga gajiya ga tafiya mai nisa shanabi yake cewa hatta ta ji da zaharan sai ka samu wani abin hawan to wannan yana daga cikin hujjojin masu cewa ana hawa da larura amma in ba larura ka a hau tunda an riga an sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala to a barta a yadda take a sake kar a dora mata wani abu kada kuma a hauta amma in larura ce to a hauta gwargwadon larura wasu ma suka tsananta cewa in gajiya ce in ka ji ka huta kawai ka sauko dole ne ba za ka ci gaba da hawanta ba to wannan yafi masu yafi ra'ayin su yafi sassauci akan waɗanda suke cewa ba za ka hawo ba a kowane yanayi saboda ga hadisi sun nuna haka su waɗancan tunanin su cewa tunda ka riga ka sadaukar da ita ga Allah subhanahu wataala to ta yaya kuma za ka da kana moratta ya nuna baka sadaukar da ita ga Allah ba ce duk abinda kuma ya zanto ba za ka iya sayar da shi ba to ba ka da ba ka da iko ka sayar da shi ko kai kyautarsa ce to ba ka da mallakinsa ba ka da mallakinsa ba za ka amfana da shi ba to shine wasu malami suka ce musu a'a ai akwai abinda ba za ka an hana ka ka sayar ko ka bada kyauta amma kuma kana da mallakinsa kamar ummul walad wanda ya mallaki kuyanga ta zama sadaka har ta haifar masa da shira ta hana shi ya sayar da wannan kuyangar tara'a ta hana shi ya yi kyautarta hana shi ya yi kyautarta ko ya sayar da ita ai bai hana shi kuma ya amfana da ita ba saboda suka ce wannan duk ba zai hana su yi amfani da ita ba limamu ahmad ya fitar da ruwaya a cikin musnad dinsa da sanad hasan li ghairihi daga ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu an tabbaye shi mutumin da yake da hadaya zai iya hawan kan abin hadayarsa ya ce da shi la ba'sa bihi قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم يركبون هديه شباب ليفي النبي صلى الله عليه وسلم يكن وجهي تغبن wasu mutane za ta fi ajiye wuce ta gaban sa sai ga su suna tafiya a kafa shi kuma ya koro dabbobin hadaya raquman sa sai ubarce su ya su haura raquman nashi sai umarce shi sai haura kumansa sai yana ali ce wala tattabi'una shay'an afdala min sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ba wani abin da ya wato ya dace ku bi wanda yafi sunnar annabin ku sallallahu alaihi wasallam to da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dabbobin sa na hadaya an hau an yi wani amfani da su ma'ana kana iya cewa ya ba da damar ayi amfani da su duk da cewa ya riga ya keɓance su ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna cewa babu laifi a yi amfani da su wannan shine lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma kuna da moriya a cikin waɗannan dabbobi har zuwa lokacin da yake ƙayyadajje shine lokacin da za a je a yanka su kamar yadda muka ce wasu daga cikin magabata kamar Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin tabi'ai suna cewa ila ajalin musamma ai ma lam tusamma wa tu'ayyan matukar ba a riga an ce waɗannan dabbobi dabbobi ne na Allah ba an ce dabbobin hadaya ne matukar ba a faɗi wannan ba shine ila ajalin musamma kuna dama ku mori dabbobinku amma yayin da aka ce kun riga kun ambaci waɗannan dabbobi kun musu alama cewa hadaya ce kun ba da su ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba ku da dama kuma ku yi amfani da wannan haka dukkan wani abin da kuka ware domin bautar Allah kuka ba da shi don Allah to ba za ku dawo kuma ku mallake shi ba ko ku mallake amfaninsa idan gida ne ka bada waƙafi to shi kenan ya zama waƙafi ba damar ka dawo ka ce ka karɓe gidanka ka sayar ko an yi faɗa da kai ka ce ka ƙwace waƙafin da ka bayar waƙafi ba a ƙwace shi ko wanda suke ba da masallaci waƙafi ana sallah in suka tashi sayar da gidan sai su sayar da har da masallacin kaga wannan sun aikata abin da yake haramun kuma wannan ciniki bai yi ba in za ka iya sai da ɓangaren da ba masallacin ba baya cikin waƙafin shi kenan amma dai shi wannan masallaci masallaci ne ba zai sayu ba haka nan gidan da ka ware ka ce gashi waƙafi ne na marayu ko na wasu almajirai ko wasu wanda za su amfana da shi to ba ka dama kuma ka dawo ka abin nan amma ya halatta kai ma in wata buƙatar ka ta tashi ka amfana da shi babu komai mota ce ka ce ka ba da ita waƙafi don Allah a rika fita wa'azi da ita a rika fita tafsiri a rika fita karatuttuka ba laifi kai ma aka zo fita a shiga da kai ka dauke ka ce ai ka ba da ita kai ko me zai saka hau za ka iya hawa a tafi da kai sannan Allah ya ci gaba da cewa
wa li kulli ummatin ja'alna man sakan yadhu ismallahi ala ma razaqahum min بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين.
الله يقول ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة قوة الأمة جعلنا من سكن من سيام إرن إبادة دزاس بوتا الله ديتا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دومن سأنبتش سونان الله أبسا أبين دي أذر تاسو دشي ندبو بن نئمة فإلهكم إله واحد دان هكا أبن بوتركو أبن بوتاني ديا فله أسلمو تو غليش ذاكو ميك أويا وبشر المخبتين كي البشر gama su kankantar da kai anan ubangiji subhanahu wataala yayin da ya zanto mushrikai sun sanyawa ababan bautar su gumakan su nau'ukan ibada irin wanda ake wa Allah subhanahu wataala musamman ma a cikin ayyukan haji irin abubuwan da aka ce Allah za a yi wa a cikin aikin haji sai ya zanto za su yi wa gumakan su za su saka gumakan su a cikin Ka'aba suna dawafi ga Ka'aba suna dawafi ga gumakan su kuma la shablabbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tablikuhu wa mamalak suna zagayawa suna cewa Allah ba ya da abokin tarayya sai wannan abokin tarayyar da yake nashi ne da abin da ya mallaka to haka nan a wajen sa'ayi nan ma suka sanya gunki akan Safa wanda suke kiran shi Isaf suka kuma sanya wani gunki akan Marwa da suke kira Shina'ila yadda mahajjaci ko mai umara yake sa'ayi ya kai ya kawo tsakanin Safa da Marwa to haka nan su ma za su yi wannan sa'ayi tsakanin Safa da Marwa amma kuma za su fara daga gunki ne su tike daga gunki zuwa gunki wanda ya sa har lokacin da musulunci ya zo musulmi suka ji kyankyamin su yi wannan sa'ayi na Safa da Marwa saboda waɗannan gumakan sai suke ga kamar idan suka yi wannan sa'ayin kamar suna yi wa wannan gumakan ne Allah ce inna Safa wal Marwa min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima daga nan musulmi suka gane cewa babu komai wannan yana daga cikin alamomin bauta ko wuraren bauta na Allah don haka za su iya ci gaba da bautar Allah a nan lokutan da suke bautar Allah ake bautar Allah a cikin su suka sanya wa waɗannan gumaka su ma waɗannan lokuta haka nan irin abinda ake yanke yanka dabbobi da ake yi don neman kusanci ga Allah subhanahu wataala ya zanto su ma waɗannan gumaka suna musu irin wannan yanka to shine anan Allah subhanahu wataala yake fadakar da su tuna musu cewa Allah subhanahu wataala shine mai sanya wata bauta wani abu ya zama abin bauta ga mutane kuma shi kadai ne yake da wannan haƙƙi kowace al'umma shine abin bautar al'ummar kuma shine yake shar'anta musu wannan bautar babu wani wanda zai shar'anta ma wasu bauta ba Allah ba subhanahu wataala babu wani wanda zai shar'anta ma wasu su bauta ma wani ba Allah ba saboda Allah shi kadai ne mai shar'anta bauta amlahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah shi kadai ne mai shar'anta abu ya ce bauta ce gare shi sannan kuma shi kadai ne ake bautawa to shine ne yake tuna musu ba su da damar da za su shar'anta wasu bauta wasu wato wasu hanyoyi na bauta wanda ba Allah ne ya shar'anta musu ba sannan kuma ba su da ikon su ainihin bauta ma wani ba Allah ba saboda Allah subhanahu wataala shi ya halicci waɗannan dabbobin da suke yankawa suna kusantar wasu gumaka da su halittar Allah ce ni'imomin sa ne shi ya ni'imta su da waɗannan ni'imomi wanda kuma ya halicci halitta ya kuma ni'imta waɗannan halitta to shi ya kamata a bautawa ba a bauta ma wanda bai yi halitta ba ballantana ya imta wata halitta da wata ni'ima. Allah subhanahu wata'ala yake cewa faman yakhluqu kaman la yakhluq, wanda yayi halitta zai zama daidai da wanda bai halitta ba. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ubangiji subhanahu wata'ala yake ya musu cewa shi ya halicce su, shi ya halicci dukkan wata halitta da ta gabace su, da su da waɗanda suka gabace su duk shi yayi su dan su zanto masu kiyaye dokokinsa. To haka Allah subhanahu wata'ala ya ce su bauta masa shi kadai, shi ya azurta su da ruwan sama, shi ya azurta su da tsirrai daga ƙasa, duk wata ni'imar da suke kai komo a cikinta daga wajensa ne. Ta yaya za su ɗauki bauta kuma su ba mu wani Allah ba shi ba? To shi amma kuma mai shar'antawa ɗaya ne, ba su suke wa kansu ba, Allah ne yake musu wannan tsari, sannan kuma shi kadai suke bautawa. Yace wali kulli ummatin ja'alna mansakan, kowace al'umma mun sanya mata nau'in ibadar da za ta bautawa Allah da ita. Don haka a cikin irin nau'in ibadar da muka sanya ma kowace al'umma akwai zubar da jini ta hanyar yanka dabbobi da kusantar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan lafazi ko wannan harafi na mansakan, akwai ƙira'ar da ta karanta shi da mansikan bi kasri sin, ƙira'ar Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta shi da mansikan, bi kulli ummatin ja'alna mansikan, sai zama isim ne mansikan kamar masjidan, ya zama wurin bauta. Kowace al'umma mun sanya mata wurin bauta, wurin da za ta kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bauta, ko ta yanka dabbobi, ko ta yi dawafi, ko wani abu irin wannan. Wasu sauran makaranta kuma na Alkur'ani suka karanta shi da mansakan ala annahu masdar, zan masdar ne ay nusukan, ko wanda mun sanya musu bautar da za su bauta wa Allah da shi na ayyukan hajji da umara da sauransu, za su kusanci Allah subhanahu wata'ala da shi na yanka hadaya ko layya, liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan su ambaci sunan Allah a bisa abinda ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima, wato su ambaci Allah shi kadai lokacin da suka zo yanka, kasa ambaci sunan wani ba Allah ba, sawa'un abinda za su soke raƙuma ne ko kuma za su yanka shanu ne ko ƙananan dabbobi, su yi wannan da sunan Allah. Lokacin da suka zo yankawa ko sokiya su ce bismillah wallahu akbar, kamar yadda ya zo cikin hadisin Anas ɗan Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa an zo da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wasu raguna ƙosassu masu ƙaho, fakabbara wa samma wa wada'a rijlahu ala sifahihima, fakabbara wa samma, Allahu akbar bismillah, ya dora kafarsa akan wuyansu sannan kuma ya yanka. Saboda akwai bukatar su ambaci Allah domin su nuna cewa wannan abu da suke gabatarwa na Allah ne subhanahu wata'ala shi kadai. Haka na Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito hadisi daga Jabir dan Abdullah yake cewa na halarci Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin sallar, wato sallar layya, yayin da ya gama hudubarsa ya sauko daga minbari aka kawo masa ragonsa, ya yanka da hannunsa ya ce bismillah wallahu akbar hadha anni wa amman lam yudhi min ummati, wannan dabba na yanka a madadina, Allah ka karba a madadina da kuma a madadin duk wani wanda bai yi layya ba daga cikin al'ummata. wannan yana daga cikin ambaton Allah da ake so mai layya ko mai yanka dabba yayi yayin da yazo dab yankawa don ya nuna cewa wannan ni'ima ce daga Allah kuma bautar sa ga Allah subhanahu wataala kadai yake yi ba ga wani ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh